بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Alhamis yau muna 6 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2025 kamar kullun mun hadu a wannan masallaci mai sunan babban sahabi wato Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu dake lamba 21 a cikin garin Tambushiya dake nan Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsiri a cikin littafin Allah cikin suratul Baqara wanda wannan shine darasin mu na 6 sannan zamu tashi ko muna mun shiga aya ta 215 ba mu karkare ba a jiya sai lokaci ya kure mana da haka za mu koma farkon ayan mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka madha yunfikun قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
kamar yadda muka faɗa a jiya wannan aya tana magana akan mafi falala da darajar ciyarwa ne da dan adam zai yi a doran kasa Allah ta'ala ya ce yas'alunaka madha yunfiqun sahabbanka suna tambayanka mene za su ciyar ul ka ba su amsa da cewa ma anfaqtum duk abinda za ku ciyar min khairin na alkhairi ai ma'ana na dukiya falilwalidain to ku ciyar da shi ne zuwa ga iyayenku guda biyu da suka haife ku wal aqrabin sannan waɗanda kusanci na zumunci ya hada ku da su fiye da kowa kamar wanda kuke uwa daya uba daya sannan wanda kuke uba daya uwa daban sannan wanda kuke uwa daban a uwa daya mahaifi kowa da nashi gwargwadon dai kusancin mutum gwargwadon yadda zaka kula wurin ciyar da shi inji Allah ta'ala wal yatama sannan kar ku manta da marayu domin ni Allah na dauki iyayensu ba dan sun mun laifi ba na karbi rayuwarsu sun dawo zuwa gare ni idan aka ce yatama jam'i ne na kalman al-yatim al-yatim da Hausa muna cewa maraya amma akwai bambancin ma'ana na shari'a wanda da yawa ba mu san da shi ba idan aka ce maraya ana nufin mace ko namiji yaro wanda mahaifinsa ba mahaifiya ba wanda mahaifinsa ko duka mahaifi da mahaifiya suka rasu ko mahaifi ya rasu alhalin wannan yaro bai balaga ba a musulunci shake ce mai yatim amma idan uwa ce ta rasu mahaifi mai daukan nauyi yana raye a cikin mutane wannan ba maraya ba sannan a cikin dabbobi shi idan uwa ta rasu sannan ne ɗa yake zama maraya saboda shi dabba da ya haihu ya gama nashi yana barin uwan ita ke shan wahala wani lokaci ma kaga haira dukan dan ko ya kama gaban shi fita harkar su to uwa ke daukar nauyi a dabbobi sai ya zamana idan mace ta mutu ne sannan dabba ta zama rainiya a tsuntsaye kuma duka biyu ne sai idan uwa da uba duka sun mutu saboda shi tsuntsu da uwan da uban duka suna yin koto wa abin da suka kyanke shi kamar tantabara zaka ga namijin zai nemo abinci ya ba dan ye kwanci uwar ta fita ta nemo in ta dawo ta zo ce koto ta ba dan ko ta kwanta ce kwanci akan kai wannan ke nuna idan aka rasa ɗaya daga ciki dan ba zai ta gayyara ba to amma a cikin mutane galibi Allah ta'ala ya riga ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza sune shugabanni sune nauyi yake kansu su suke daukan dawainiya to dan haka nan idan uba ya mutu yaro bai balaga ba idan mutun ya balaga ya fita daga maraya a wannan lokaci sai dai je nemi na kansa amma idan mahaifi ya mutu da bai balaga ba to wannan shine maraya Allah subhanahu wataala ya ce idan za a ciyar da dukiya a ciyar a kansu a ciyar a gare su saboda me saboda Allah ya san cewa ya karbi karfin da ya ba su ya'yan su ba su da wanda in ya dawo gida za su iya masa oyoyo su rungume shi su cire damuwan da ke ransu sai Allah ya ce to kar ku bar waɗannan yara da bakin ciki ku ciyar da dukiyanku zuwa gare su abu na biyu ishara ne da cewa abin da ya samu iyayen su kuma zai zo ya riske ku kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta dandani mutuwa don haka ni Allah ina sanar da ku ku ciyar da dukiyanku idan kuna so ku ma ran da na amshi rayuwanku a ciyar da dukiya akan yayan shine ma'anar wal yatama wal masakin sai kuma ga wanda yake miskini ne marashi miskini yana nufin talaka wanda baya iya tsayuwa da nauyin da ke kansa gaba daya idan kai Allah ya sa ka iya tsayuwa da naka nauyin to ka nemi wani musulmi wanda shi bai iya daukan duka nashi nauyin ba ka taimaka mishi sannan Allah ta'ala ya ce wabnis sabil da dan tafarki shine mutumin da yake matafiyi wanda ya tashi daga garin da yake ya tafi zuwa wani gari irin wannan mutumi ba ma sadaka ta yau da gobe ba ko da multimillionaire ne shi in dai an ganshi a halin kakanuka yi ya halasta a bashi zakka a ciyar da shi fi sabilillah saboda tafiya wani yanki ne na azaba kuma idan mutun ya riga ya bar iyalan shi ya bar inda yake ya bar inda dukiyarsa take ko mun girman sa zai iya zama abun tausayi a cikin mutane wannan abu ne sananne ga duk wanda ya san rayuwa ta yau da gobe to shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda ya kasance dan tafarki matafi shi ma a tausaya mishi a bashi dukiya idan za ku ciyar da dukiyar wa ma taf'alu min khairin ba wani abu da za ku aikata na alkhairi fa inna Allaha bihi alim face Allah yana sane da wannan alkhairin kuma zai sakanka muku a kansa malamai suka ce wannan aya ta sauka ne tana magana akan ciyarwa akan iyalai da ƴan uwa wanda zumunci ya hada ku ma'ana ƴan uwa na jini wato tambaya ce ayan take yi ko bayani akan abin da za a ciyar da wanda za a ciyar a gare shi abu guda biyu ne me za a ciyar suna so su ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan an tashi ciyarwan wa za a ba kun san ko zakka sai da Allah ya faɗa cikin suratul tauba nau'in mutane takwas wanda ake ba su zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin haka Allah ya tajero wal amilin 'alaiha har zuwa karshe to shine suka yi wannan tambaya akan sun san na zakka kenan to yanzu kuma ta sadaka ta yau da gobe ba ta dukiyansu wanda ba ta zakka ba wa za su ciyar sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yake asalin wato bayani a gare su Abu bin Jamu' kamar yadda muka faɗa sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne wanda Allah ya bashi tarin dukiya mai yawa wata rana yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bimadha natasaddaq idan mun tashi sadaka me za mu dauka mu ciyar gwalagwalai ko daloli ko nerori ko gonaki ko ko me za mu ciyar ko ko amfanin gona ne kadai Allah ke so mu bayar a ci abinci wa ala man nunfik kuma akan wa za mu ciyar da dukiya me Allah ke so mu bada kuma wa za mu ba sahabbai da sun ta zuwa suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ya nuna musu wanda suka fi dacewa da ciyarwa shi yasa da yace yas'alunaka madha yunfiqun ai ma'ana yas'aluka ashabuka ya muhammad sahabbanka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah suna tambayanka me wani nau'in abu za su ciyar da dukiyar su dan su samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma wane ne ya dace a ciyar da dukiyar zuwa gare shi sai Allah ta'ala ya bada amsa a cikin ayan da cewa ibda bi nafsik idan zaka ciyar da dukiya Allah yana so farko ka ciyar da kanka ne ya zanto kai din ka ci kuma sannan ka ci halal ya ayyuhar rusul qulubina tayyibati wa'malu saliha Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da wannan aya yace ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halal ban hana muku ku ji dadin rayuwanku ba sannan ku yi aiki nagari Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai yace Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci annabawa da manzanni dan haka kai ma idan Allah ya baka ka ci ka ji dadin dukiyarka wata rana sai labari amma dai kar ka manta da ciyar da dukiya fi sabilillah dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai wanda kake daukar dauyi daga cikin iyalanka wanda sune matan mutum da tsatsan shi sune yaya kenan wa furu'ak da kuma wanda suke rassa ne kaman dangi ko surkai ko makwabta kaga wannan duk dangi ne wadanda jini bai hada ku ba amma alaka mai karfi ta hada ku kaga surki an kana da wadata ba ka so a ce surkin ka yana cikin wahala ba tunda ya dauke mafi tsadan abu a rayuwar shi ya baka ita ce yarsa in dambaicin shari'a da dabi'a da Allah ya sanya mana ba wanda zai so yarsa ta bar gidansa ta tafi wani wuri ta zauna karkashin wani to amma yana son ta yana tausayinta yana kula da ita cinta shanta asibitinta tufafinta ana zaune sai ya wanke ta tas ya kuma mika maka wanda ya maka kyautar iyama ce a matsayin matan aure mutum ne mai matakar daraja da mutunci da ya kamata ka girmama shi don ya baka daga mafi tsadan abin da yake so a rayuwar shi Allah ka ba mu ikon kyautata musu to shine sai anan sai Allah ta'ala ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ai ba abin da za ku ciyar na alkhairi ka dan ne ko mai yawa daga dukiyar halal da na baku ba ce abin da kuka ciyar da shi akan ga iyayenku sannan ba ku santa har zuwa karshe sai Allah ya ƙara cewa wama anfaqtum min khairin ko falil walidai duk abinda zaku ciyar na alkhairi to ku tabbata zuwa ga iyaye ne cewan Allah subhanahu wataala ga iyaye malamai suka ce sai wannan ya nuna wajibi ne mutun ya ciyar da iyayensa idan suna buƙatar ciyarwa ba su da wadata sannan wajibi ne ciyar da iyayensa da Allah subhanahu wataala ya azurta shi da su sannan wanda suke makusanta da sanin abin da ya shafi zumunci hadisi ya tabbata daga Abi Huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana ya miƙe a cikin sahabbai sai yace da su tasaddaqu kai jama'a ku tashi ku yi sadaka ai ma'ana na hango yanda sadaka ke maganin bala'i da yanda take kai ku gidan aljanna dan haka ku je ku fitar da dukiya ku bayar da ita fi sabilillahi ku ciyar da waɗanda suke mabukata ne fa qala rajul sai wani mutum ya miƙe yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama indi dinarun ina da dinari guda daya ko nawa dinari yake a yanzu ba mu sani ba amma zan iya kai nawa ko zan iya fada bana Allah ya sa ku kun sani akwai ba yan canji a nan to Allah ya kawo daloli na halaliya to dinari dai dukiya ce wanda take mai yawa a yanzu an hada ta da naira saboda yanayin daraja sai ce malam sallallahu alaihi wasallam ina da dinari guda daya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi anfiq ala nafsik je ka ciyar da kanka da wannan dinarin idan gauro ne kai je kaurin mai indomi a fata maka kwai shan koko kwanciyar rai ka cika koshi dib an jima ka tashi kai kiyamul laili kai salatin annabi tunda baka da mai dafa maka ruwan wanka naga wani rikakken tuzuru a jiya wai yana cewa tsakanin mu da masu mata duk abin da yayi yanda mace za ta tashe ka kai sahur mu ma ka za mu kura alam ya tashe mu mai sahur da asubahi kaje dige ban bai mala sai wani yazo comment section ce in alab ya isa ya dafa maka tuwo kaci sai ya shiru sai ya shiru to Allah ya kawo mata na ƙwarayya matasa Allah kuma ya bada dukiya da aikin yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce anfiq ala nafsik ka ciyar da kanka da wannan dinari ɗaya da kace kana da shi kaga sahabi da imani sai ƙara ce manzo sallallahu alaihi wasallama indi akhar ina da wani dinarin da biyu ya zan yi da shi wala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi anfiq ala zawjatik ka je ka ciyar da matanka ka san ciyar da mace akwai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari dai dan ya mutsa muku inji ko ka gayyace mu in ga an aiko mu da takaddun daura aure a nan masallaci ba ko bai zuwa ko bayan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta loma da kake sawa fimfim ri'ik a bakin matanka da zaka saka mata ta lashe ta sida baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sadaka kana da lada suka ce ana nufin abincin da ka nemo ta cin duk loman da ta ci lada ne suka ce a zahirin hadisin ma haka yake ka dauka ka sa mata a baki aikin lada kai inda ba ita bane kaga duka zaka ci faran alkiyama sai dai idan Allah ya kiyaye Allah ko ya kiyaye din to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dinari naka na biyu ya kai wannan mutum ka je ka ciyar da matanka kana da lada qala sai ƙara cewa indi akhar ina da na uku dinarin na akwai na uku wanda shi ma zan so in ciyar da shi wala Allah shi inda yake so ya ciyar din har yanzu bai ji an taɓo wurin ba kun fahimci magana shi yasa yake ta matsawa ya ji dai ina za a je ne shine sai ya ce anfiq ala waladik to ka je ka ciyar da ɗanka kana da ladan shi dabba wannan karuwa ta ba kare ruwa ta shiga aljanna balle ɗan adam kuma ɗan adam musulmi kuma yaro wanda bai balaga ba ka ciyar da shi ai ka zo da alkhairi mai yawa shi yasa ciyar da marayu ke da daraja da falala dan su ba taba ma Allah zunubi a doran kasa ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mace ce ba ma mace ba karuwa daga cikin karuwan bani Isra'il ta zo za ta wuce sai kishin ruwa ya matsa mata ta rasa yanda za ta yi ta samu ruwan sha sai daga wata rijiya da ruwa a ciki ta shiga cikin wannan rijiyar ta sha ruwan da ke cikin ta ta fito ta tattaka ta fito da kyar za ta tafi sai ta ga wani kare ya zo yana lallaga yana lasan ƙasa yana fito da harshen shi alaman yana neman ruwa babu kishin ruwa zai kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta sake komawa cikin rijiyar kafin ma ta koma sai da ta ce abinda ya koro ni yasa na shiga rijiya ba dan raina na so ba nayi imani shi ya koro wannan karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta koma cikin rijiya ta sa takalminta ko huffinta takalmin fata ta ibo ruwan nan ta riko shi da bakinta ta tattaka ta fito waje ta ba wannan karar ruwa ya sha karuwa ce ita kare kuma ba a aje shi in ba dan dalili guda biyu ba a musulunci duk wanda ya aje kare ba dan farauta ko dan gadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan kaga ita karuwa fa walakantacciyar mutum ne a cikin mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mazinata a ranar alkiyama farjin su zai rinka wani irin doyi da wari wanda har ƴan wuta sai su rinka kai ƙaran cewa wannan yana cutar da su ka duba azaba ake ma mutum amma wai har ya gane akwai wani wari da ke azabtar da shi bayan azaban da yake ciki idan suka tambaya za a ce ai mazinatan da aka zuba a wutan nan su suka jamu to wannan mazinaciyar kaga ai shine zina ai shine sana'an karuwa to amma tare da haka wannan ruwan da ta bayar ta ba karan ta sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ghafarallahu laha sai Allah ya gafarta mata sai Allah ya sanya ta ir aljanna ce sahabbai wasu daga cikin malaman hadisi suka ce wai wannan hadisin ya inganta karuwa kare kuma aljanna suka kwankwasa hadisin ta isnadi da matani aka bi salsala na sanadi suka ce wallahi hadisi dai ingantacce dalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah ya soye mata rahama kuma ba wanda ya sai tambayi Allah bai sa yi ma wani rahama yanzu a wannan yammacin idan Allah ya ce ya gafarta ma Umar Shehu Zariya ba ta zauna ba ta zauna in Allah ya ce duk wanda ke masallacin Mus'ab ya sha kurumin sa daga yau aljanna lale nan za a zauna insha Allah kaga wannan abun farin ciki ne wannan abun fata ne kuma ba ku san wani abu ba albishirin ku wallahi Allah fa yana da karamci zai iya ba mu aljannan nan in Allah da Allah zai ba mu kuma in Allah da Allah ba zai ba ni kunya ba ran alkiyama saboda haka ku yi tauhidi ku bi Allah ku yi hakuri wurin bin Allah kar ku saba mu Allah duk dadin zunubi kai fatali da shi ka rike da'a idan kaga zunubi yana burge ka to imani bai zauna a zuciyarka ba to da haka dan Allah ku tanajin imani shabab ya matasa ai guzurin imani a tsaya inda Allah yake so za ku sha mamaki duk abinda mutum ya same shi ta haram malamai suka ce da yayi hakuri sai abin ya zo masa ta halal dama Allah ya zaka samu abin garin hakuri ne yasa ka je ta haram da zaka same shi to Allah ka azurta mu da halal ka nisanta mu da cin haram dan tsarkin sunayenka wannan shine fadin sa na nawa cewa yana da dinari na uku da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka ciyar da danka kala sai ya kara cewa indi akhar kai wannan sahabin alhaji ne ko shi ba haushe bai kudi shine alhaji amma kuma attajir ai shine alhaji ko attajiri yace ina da wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anfiqu ala khadimik ka je ka samu yaran gidanka masu maka hidima ko yaran shagonka ka ciyar da su wannan dinari ana akwai fa'ida mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da shi musamman ga mutumin da yake da rufin asiri ko yake da dukiya sau da yawa zaka ga wani yana maka hidima a rayuwa zai tsare maka mutuncinka ya tsare ma dukiyanka ya tsare ma alfarmanka amma sau da yawa sai mutum ya manta da su wurin taimakonsa a lokacin da Allah ya bashi da alhalin yau da zaka faɗi ka mutu ba su da gadon ka ko na silibiyar silibiyar wannan sai dai idan iyalan suna da kirki su ce ayye masa kaza a taimaka a sai mai kaza ni na yi rabon gado ni da abokina wani wanda da shi aka tsaya aka yi hidima wa tara dukiyan da aka zo mutumin nan mu a abin da muka kirga kuɗi kadai tsuran kuɗi ya bar naira miliyan 108 kuma akwai kuɗaɗen da ba amso su ba ba a matsan yawan su ba amma abin da muka kirga muka tabbatar naira miliyan 108 ba a maganar gidaje ba suturansa huluna kadai da aka dinga fito da su sai da suka kusa cika sau inda da yake muna da yawa suka cika kusa inda muke zaune a balo ba fara ɗauko riguna da takalma ba irin dukiyar da ya tara amma za ka yi mamaki ga motoci ga gidaje gidajen kansu akwai wanda aka ce sai ta zo daga Kano za ta faɗi takardun kaza bai sai da na kaza ba to na kaza ma nashi aka ce ga wani da ya yi hidima da shi tare suka taso har ya tsufa bai da gida ga rashin lafiya a taimaka a bashi gida guda ɗaya kafin a fara rabon gadon nan gida ne wanda bai taka raya karya ba in an haɗa da abin da ya bari wallahi mallam ya'yan nan suka ce san ba su yarda ba uwar gidansa ita ce wanda ta ce gaskiya ya kamata a yi haka suka ce ki yi anaki haka suka faɗi a gaban mu ki yi anaki ta ce to ‘ya’yanta sun yarda ‘ya’yanta suka ce sun yarda ta ce a sa shi a gadonsa a ba wannan mutum dukiyar da fan ba ikon Allah ba kafin a shekaru za ta lalace dogaro da dukiyar gado yaudaran kai ne dukiyar gado wallahi gaigu ne ba tabbas ba ne in ka tambayi asalin masu arziki za ka ji ba wanda kusan gado ne ya azurta shi babu shi wai abin da aka bar mishi a ai wannan wanda aka ci rana aka ci wahala aka faɗi aka tashi aka tara sai take tsayuwa wanda zai zo ya ganta a sama to zai za ka yi mamaki ku yi hakuri muku misali ɗaya duk da kila bai da daɗi ka gwada dukiyar ɗan kasuwa da dukiyar ɗan siyasa ka ga yadda suke za ka ga misalin da nake faɗa maka ɗan kasuwa za ka ga ko karyewa zai galibi karyewa mai mutunci yake saboda galibi ko dukiyar ta tafi zuciyar bai mutuwa dukiyarsa bai mutuwa za ka ga wani dukiyar ta ƙare amma zai iya zuwa rumfan wane ya hidima ka za a ɗan bashi abin da zai zo ya ci bai mutu ba amma wallahi galibi idan siyasa kadai mutum ya koyi aikin gwamnati sai ka ji ana kai ba za ka turo kudin maganin baba ba ne kai ba za ka biya kudin nefa ba wai baka san wani ana biyan kudin makaranta yana raye amma ana rikici a kai to gaskiya ku tashi ku yi sana'a ƴan uwana matasa kun sai na daga cikin abin da muka faɗa a tafsirin nan za mu rinka zaburar da ƴan uwan mu matasa da nuna musu abin da yake shine daidai kar ku rinka dogara da wani mutum kowa daidai shi ko da iyaye ne duk yanda iyayenka suke da arziki kai ma kai kokari ka tsayi da kanka. Akwai abin da wani saurayi matashi yayi, mahaifinsa gwamna ne a jihar, a tsaye daga cikin jihohin arewa nan, gwamna ne mai ci ba wai wanda ya sauka ba. Akwai ran da mahaifin ya dawo gida, sai aka ce mishi dan ya ce za a bada cefa ne, an kawo budget za a tura a biya. Sai aka ce dan ya ce kar a tura a biya wannan, ya dauki nauyin cefalan gidan da za a ci a gidan da sati guda. Ya ce a gaya ma mahaifinsa shi zai biya kudin cefane na sati guda. Ya laliba ya ce an bashi kwangila ne bai sani ba, aka ce a'a, aikin da ya samu ne da kaza da yake shi ne rinka tarawa, yana so kafin mahaifinsa ya mutu shi ma sai ya share mai hawaye ta hanyar ciyar da mahaifinsa da karfinsa kuma dan gwamna. Kaga wannan su ne irin zukatan da ake so. Kuma Allah ya baku abin yi, kuma ya baku zuciyar da za ku ciyar da iyayen. To wannan shi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da bai yi maka hidima. Abin da nake so in ce a can shi ne, ya dace idan mutum wani yana ɗawaidiya ƙarƙashinka, Allah na baka dama ka rinka sama masa wani abu da zai rinka samu na rayuwa. Saboda gobe ba ta da tabbas, ba lallai sai mutuwa ba. Ba alkawari ne za ka zauna cikin wadata har rayuwarka ta kare ba, kai alkawari da Allah. Ina fata mun fahimci wannan. To duk wanda ya ɗawainiya da kai, yana da kyau kai masa wani abu wanda ko kana raye ko baka raye, idan ya tuna da kai zai farin ciki. Wannan fa ba ra'ayin Umar Shehu Zariya bane, a'a, ya tabbata ne a shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai sahabin da ke masa hidima, sunan wannan sahabin Sauban, har ana ce da shi maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ko alola Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sai ya nemi ruwa, kai kafin ya zo alolan ya san ya kamata ya kawo ruwa, zai aje masa ruwa a wurin. Irin waɗannan mutanen fa yanzu ba su da yawa a rayuwa. Yanzu masu neman ka a cutar da kai ta sanadiyar su, ai maka sihiri, a cutar da kai, ai maka sata, a dabbare ka, su suka fi yawa. Shi yasa da ka ga masoyi na gaskiya ka rungume shi hannu biyu, jama'a masoya suna wahala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi karanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Sauban ya masa hidima, wallahi har sai da ya girma shekaru suka zo mai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi. Yace ya kai Sauban, lokacin da muke zaman maka babu kuɗi sai talauci. Yanzu mun zo Madina, inna fatahna laka fathan mubina. Allah ya yi mana buɗi, akwai dukiya, faɗi abin da kake so ai maka. Yanzu kai daga Abuja aka turo wata envelope malam mai yala yala nan mai sheki. Malam Isa, a ce ka faɗi me kake nema? Ai sai abin da Allah ya. Wata mata ta ce cikin dare ta ji mijinta na ta zagaye tsakar gida yana sambatu, ashe leta aka turo gobe zo Abuja. Yake nan na taɓa zuwa Nasarawa State, ina gidan wani abokinmu, makwabcinsa kawai cikin dare sai aka je yana ihu yana kuɗi kuɗi kuɗi. Wallahi ɗauka wannan matsala ce, da aka zo da wuri ashe shi bai taɓa mallaka wasu kuɗi masu yawa nashi ba ne, sai suka haɗu da wani abokin shi sai ba shi kyautar naira miliyan ɗaya kyauta a ɗaure, kuma lokacin irin 200 nan ne ƙarshen kuɗi, ga su nan din malam gwanin kwarjini. Kuma ya ba shi a ɗaure ya ce naka ne, amma kar ka buɗe sai ka je kai kaɗai, wani abu ne a ciki, bai san kuɗi ba ne malam, bai taɓa tsammani ba. Kawai shi da ga shi yana watsa jikin fanka a sama ba, wallahi fanka yake watsa amma yana kuɗi 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 yana sabbatu. To albishirinku, wallahi ku yi ƙoƙari ku samu aljanna. Abinda wannan mutumin ya gani yayi wannan sambatin, aljanna ta fi. Shi yasa ba wanda za a kai shi aljanna sai an yi upgrade din kwakwalwansa. Da yanzu yadda muke daga nan na kai mu aljanna dai haukacewa za yi, wallahi kana ganin can ka ji abinci za ka, sai mutum ya fara sambatu. Shi yasa Allah ya ce ba za a shiga aljanna ba sai an upgrade din kwakwalwanmu. ويدخلهم الجنة عرفها لهم sai an sa kwalwar za ta iya dauka capacity ka, zai iya dauka asalin abin da ke aljanna. Mu koma kan maganar Sauban. Sauban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me kake so ai maka, dan Allah tsakani da Allah an mu ne yanzu, ai kuɗi za mu ne, Allah ya sani wani kwangila zai ce ko wani zai ce gida ne ban da shi, kamar yanda wani ban Allah shi ma a garin ne ta kai, in alkhairi ne muna faɗi a garin nan custom ne shi, yana da aboki tare suka taso tun kuruciya, sai shi Allah ya bashi dukiya, shi kuma ɗayan Allah subhanahu wata'ala bai bashi dukiya ba amma aminan juna ne yaje yana aiki da Allah ya masa buki sai yazo ya kira shi yace da shi wane yace yace gaskiya Allah ya mun rufin asirin da zai iya taimakonka a rayuwa me kake so ce mishi ka gaya mun na gaya muku wannan karatun mu na ibadatul qulub yace menene abinda idan ne maka zaka ji a matsayin abotana da kai da kyautata maka sai ce tsakani da Allah ba ni da gida muhalli ko mutuwa zan yi in bar iyali na a muhallin sa shine fata na kuna jin maganar nan sai ya ce mishi to ka je ka nemo gidan da kake so a inda kake so sai ya ce a rigasa nake so can wuri kaza sai ya ce rigasa ya ce ungwan rimi fa kaza fa ya ce a'a shi dan rigasa ne rigasan shi yake so sai ya ce to ka je ka nemo ya je ya nemo akai cinikin gidan bai wuce miliyan 4 ko miliyan 6 ba miliyan 4 ko miliyan 6 na manta da aka gama ciniki sai ya ce to wannan gidan ya maka ya ce ya mun komai ya ce to ni gaskiya bai mun ba da aka gane ra miliyan 3 a gyara gidan a ƙara ƙawata gidan ya ƙawata mai wannan maganan fa ni na je gidan ne ba wai labari na ji ba da yazo aka ƙawata gidan nan a lokacin miliyan 3 ta yi hidima aka ce kuɗi ya rabu ya ce ka sa aljihunka sai da ya tare yana murna yazo ya same shi yace yanzu hankalinka ya kwanta ka samu gida a rigasa yace eh yace ni duk da haka gaskiya ina so ka samu gida a wani wuri dan haka a nemo wani gidan zan siya maka wallahi ya sayar mai gida na biyu wallahi sayar mai gida na biyu yace ba zan manta da alƙawarin da rayuwa tsakanina da kai ba mutane nawa ne suke da irin wannan wafa'i to kuma abin tambayan shine har yanzu bai kare ba a dukiyar ba ta lalace ba Malala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasa sadaqa ma naqasa malin min sadaqa babu wata dukiyar da wai saboda sadaka za ta lalace a'a ko kaga dukiyar ta tafi dama ko baka yi sadaka ba date din da Allah zai karba abin shi da yazo ko mutun na sadaka ko baya yi Allah zai amsa dan haka muqadi Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masauban me kake so budan bakin sauban sai yace wallahi ni dai abu dai za a yi mun shikenan an gama mun ko ba yace menene shi yace makwabtaka da kai a gidan aljanna kar Allah ya raba ni da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aw ghayra zalik ya tauban wannan fa aljanna ta Allah ce ba wani abun na duniya ko biliyan kaza ne mu baka tunda akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tauba ce da shi huwa za aljanna dai kuma kusa da kai kar in nisa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi fa'inu ala nafsika bi kasratis sujud aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace taimake ni to ka yawaita yi ma Allah sujada idan kana yawan sujada in Allah da ran alkiyama kam zaka gan mu kusa da kai aljanna ma'ana ka samu makwabtaka da ni a gidan aljanna to kaga wannan magana ta ce wanka rinka taimaka ma wanda suka yi maka hidima na cira to shi ne karkashin mu'amalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tauban ina fata mun gane wannan a karshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanda ke masa hidima ya taimaka mishi kana sai yace indi akhar ina da wani na karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi general formula yace anta absaru bihi wannan kai kafi sanin wa ya dace ka taimaka je ka yi tunani wane ne ya dace ka taimaka mishi a irin wannan gaban muke ba da shawara tunda babi ne na ciyarwa idan Allah ya baka wadata ka rinka duba nau'in mutane biyu ta wurin ciyarwar ka akwai wanda yake consumer ne in za ka yi ta bashi zai ta cinyewa abin ba zai tsaya ba shi ma ka ware irin waɗannan musamman wanda ba zai iya nemowa ba kar ka daina bashi akwai wanda za ka gama da ka bashi sai ya je ya saida kuma kuɗin ka rasa inda suka yi ko da ka bashi sai a mishi wayo a kwace musamman idan dattijo ne to kar ka je ka bashi gaba ɗaya ka tsara inda za ka rinka bayarwa periodically in ka bashi yau bayan sati ɗaya ko wata ɗaya ka dai sa shi a list kana miƙa mishi kuma ka gaya ma iyalai wannan wanda nake ba wani ne idan ya rasu ko rasuwa na yi ku tattara ku miƙa mishi nashi daga cikin waɗanda suka mutu muka ga aka a rayuwarsu akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam ni na san wannan Malam Jafar Mahmud Adam ya rasu a ranar da yana da iyalinsa ɗaya daga cikinsu ‘yar uwa ta ce ta jini ya haɗa mu da ita wadda aka kashe shi a ɗakinta ‘yar uwanmu ce da aka zo kayanta za a fita da su ana tattara kayan lata abin nan sai aka ɗibo su a tamfofuna masu tsadan gaske kuma da yawa tunda an ga a tamfa na wane ne namiji na mata ne za a sa rai wallahi sai ta ce wannan ba nawa bane na malam aka ce ba a tamfa ne fa ta ce nashi ne a to me malam ke da atamfofi haka kaman dan kasuwa ta ce makwabta yake raba ma masu rauni da haka yake tara su ya siyo uku ya siyo hudu ya ajiye sallah ko kaza sai ya aika musu daga cikin abin da zai ba ku mamaki malai sa mun zauna da kai a Kano biyu ke ka san wannan maganar da nake kai sheda daga cikin abin da zai ba ku mamaki waɗannan mutane da malam Jafar Mahmud Adam yake taimaka musu wallahi ga malai Isa ya sani muna zaune tun da mu daliban malam Jafar ne a wurin sa muka yi karatu sannan mun zauna shekara 6 mun yi dalibta a karkashin shi su suke zuwa suna jifa a gidan malam Jafar suna cewa gara cuci da wannan gidan da masallaci har tsakar gidan shi duwatsu wata rana har fala gidan malam Jafar kuma su ne yake ba waɗannan atamfofi din ni ran da aka kashe malam Jafar Mahmud Adam har tsakar gidan malam Jafar na shiga tun ka ai janaizarsa daga cikin waɗanda suka shigo suna kuka suna ta'aziyar malam Jafar akwai mutumin da yana daga cikin da suka fi cutar da shi a makwabtan shi ya ce wallahi kuma duk da abin da nake mishi bai hana biya ma ƴaƴana kuɗin makaranta ba ko bai daina ba har ya rasu yasa wasabru ala al'azafi an ka jiwa na baban za ba duk wanda zai je sama to sai a haɗu da tsawa da kwalabe da abu sai a yi ta hakuri a yi ta hakuri mutanen da suke kin ka ba duka ne suke kin wasu ba su sani ba da sun san alkhairin da kake ɗauke da shi ba ma za su yaƙe ka ba to kai kuma sai kai ta hakuri ka yi hakuri in Allah ya so zai nuna ma mutum in kuma Allah ya so zai nuna wane ne kai ne a ranar da baka nan duka dai ka ci nasara jama'a ina fata mun fahimci wannan to abinda nake kaiwa gare shi shine wanda zaka ciyar da shi wanda bai da shi ka rinka ba shi kar ka gajiya ban ba abinda ke sa mutum ya shiga aljanna cikin aminci kaman ciyar da abinci ciyar da abinci eh kwarai hadisi abdullahi bin salam mun faɗa waɗancan yahuda da suka zo suna tabbayar na sallallahu alaihi wasallam a ba su dama na ranar lahadi da kaza wanda suka musulunta abdullahi bin salam yana ciki hadisin farko da aka fara ruwaitowa a garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigowar shi madina ko sauka daga raƙuman sa bai yi ba abdullahi bin salam ya ce mutane sun taru suna so su je su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na da fifi ya gan shi yana so ya gan shi ana cewa qadima rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso ku fito gashi nan yace ina ta tura mutane shi filosofa ne irin mutane suka karanci dabi'un mutane wanda da ya zauna da kai kawai motsi kadan zai gane wane mugu ne ko ba mugu bane ya yake ko kaza Allah ya mishi wannan bayan Abdullahi bin Salam yace sai na dinga tura mutane ko ina so in je in gan shi in zuba masa tambayoyi in kure shi in gane gaskiyar shi ko rashin gaskiyar shi yace ni abin da ya kai ni kenan yace da na gama tura mutane ina turewa ina isa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace ina arba da shi ina kallon shi fa araftu sai ilimi na ya tabbatar min da cewa anna wajhahu wallahi fuskan Annabi sallallahu alaihi wasallam laysa biwajhi kadhabin wannan ba fuskan makaryaci bane dan haka ban mai tambaya ko guda ɗaya ba kawai sai na musulunta kuma haka Allah ya sa har gobe a rayuwar mu'mini akwai wanda da ka gan shi kai ka san wannan ba zai maka ƙarya ba kuma ana samun irin wannan zuciyar da irin wannan fuskar ta hanyoyi guda biyu na farko sallar dare na biyu yawan azumin nafila duk mutumin da ke wannan sai kaga Allah ya sa wani annuri a fuskarsa wanda zaka ga zukata suna yarda da abin da yake zuwa daga zuciyarsa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kan kuma ta maganar ciyarwa muke yana kan raƙumansa bai sauka ba fa ya ba da general announcement ya yi shela ga mutanen Madina ya ce ayyuhan nas ya ku mutane silil arham ku sada zumunci kar ku yanki wa af'imu ta'am ku ciyar da abinci kun ji muhalli shahid dalilin kawo hadisin ku ciyar da abinci wa sallu bil laili ku tashi ku yi sallah cikin dare wan nas diyamun alhalin mutane suna bacci idan kuka yi waɗannan abubuwa uku ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar muku tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna babu tsangwama cikin aminci to kaga ciyar da abinci sai nau'in mutane na biyu da ya dace mu taimake su sune mutanen da suke da sana'a amma ba su da ƙarfi musamman wanda Allah ya bashi dukiya kai wata project ta 1 million ko ta 2 million ko 3 million su wane ne za a yi wannan project din masu sai da alayyahu masu shu shaina kun fahimta masu mene soya kosai ku karo min masu kananan sana'o'i nake so sai da dabino rake gyada irin waɗannan zaka ga yankan kumba ko a shine yankan kumba ayi upgrading din shi kar ya tsaya a nan ko ba haka ba yawwa wanda yake yanke kumba a nema mishi shago ya hada da yankan kumban da wanke takalmi saboda yankan kumba ba zai biya mishi kudin haya ya kai yaran shi makaranta ba amma wannan ce insha Allah inda yau zaka zo zaka ga jarin su karkata kam a yanzu wani bai wuce 10,000 ko 20,000 wanda yafi kowa karfi kila shine mai 30,000 a wannan mai kayan miyan da ke da jarin 30,000 jarumi ne to sai ka cire ka ce 50,000 waɗannan mutane mutum 100 ba za ka yi maki mutum 100 ko makamantansu ka ce wannan wata kaza kawai su zamma kuma ka je ka yi da kanka ko ka samu wani amintacce wanda za a tabbatar abinda ka bayar wurinsu ya isa wallahi za ka yi mamaki irin wannan kana yi musu ko za ka ga hatta akuyan da za ta zo ta ci itacen alayyahun da ta tara a wurin sai Allah ya baka dada mai kwasa da kila da kanta take nada dan dattin wurin da ce sana'a za ta wuce ta jefar yanzu ta siyo kayan 30,000 ta tara da ta ce kai ku kira mun mai kwashewa in biya kudin kwashe bola wannan mai kwasan bola sai Allah ya baka dada shi duk abin da zai ce je ma Allah sujada kana da dada dan Allah ku fito da dukiya ku ce maki jama'a wannan dukiyar ba fa za a lahira da ita ba a nan muka same ta a nan za mu bar ta saboda haka ba daidai ba ne ni ina da wadata ‘yan uwana musulmi suna cikin yunwa suna cikin rashi in tattara komai in nade in tada kai da shi daga ni sai ‘ya’yana zan mora har ga Allah wannan ba musulunci ne mai kyau ba Allah ta'ala ya taimake mu ba ta kaice wannan mika minti nawa gare mu muna da minti 19 ko na'am wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi sai hadisi na biyu shine hadisin da Imam al-Bukhari da wurinsa suka fitar daga Abi Huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sadakan kuma zami za a ji batun cewa ana so kai sadaka ba irin sadakan koma da kake kuka ba kun gane eh wala tafsuta kullal basti fata kuja maduban bahula ba so kai kukan koma da kake kuka irin kyautan da ka samu ƴan gambaran da ka san su malam suna da tsananin wayo da sun haɗu da kai sai su kalli yanda kake sai su nemi su nana maka hauka don su kwace ma kuɗi wani bai kalle ne ya ce farin ka kamar farin annabi na ce wallahi ƙarya kake ka ji mutum ba zai daddana min hauka a gaban jama'a ina za yi wannan da ni na ce da amma ka roƙe ni kuɗin in na ga zan iya in baka amma ka ɗaɗɗano min bala'i ana zaune ai wannan ba zai yiwu ba to irin wannan an taɓa wani fa abokinmu ne aka bashi ajiyan kuɗi ba a gabana aka bashi ajiya bai da ko tsisi kace da Allah rike shi an je biki kawai na suka dinga ɗaɗana masa wannan gangan mai ɗan karan zaki kuma ka san suna da zakin harshe baka ka da su da magana suka dinga tara mai ƙasa kawai sai dinga liƙa musu kuɗin da sai da suka kare aka dinga bala'i yace wai in sa bakin ba da hakuri nace zan maka ta yara ina ba da hakuri Allah tsine mu haka na ce mishi aboki na ne na ce ba da haƙuri ga masallaci kana ganin butoci a fashe baka ba da ba da iyaye ina ma da iyayen ka ka ba da da sauki amma dan mutanen da rigan da ke wuya su fata fita shi tsada ta ji wani tsabar kunan farin wake ya kuma cire ya mika musu aka ce mun me zaka ce nace wallahi ya biya ka kuɗin ka wallahi ya biya ka kawai ya biya ka shine magana lokacin ba wayan hannu da cewa nan ka amshi wayan shi in ya kawo ka bashi wayan shi shi ne gaskiyar magana to musulunci baya son ka tattara duk abin da kake da shi karkata kaf ka bayar shi yasa ko sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya kawo gidansa gaba daya komai nashi annabi sallallahu alaihi wasallam za a je jihadi yace da shi iyalanka fa yace na bar musu Allah da manzansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa albarka yace ka ɗibi wani abu ka kai ma iyalanka Sa'ad bin Abi Waqqas sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi haikuwa da Allah ya bashi ɗaya mace ce ɗaya guda ɗaya gare shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi an je yaki an ji mai ciwo yana gargara zai rasu yace ya ga jinyar sa alaman ba na tashi bane yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dukiya mai yawa shin ni kuma ba abinda na bari a duniya in banda ɗaya mace guda ɗaya zan iya kwashe dukiyar nan gaba ɗaya in bayar da ita fi sabilillahi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ba za ka yi haka ba. Sai ya ce to nisfain, zan iya raba dukiyar biyu 50-50 in ba musulunci rabi in rayu da sauran rabin ni da iyata da iyalaina? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, wannan ma yayi yawa. Kuna ji wannan magana? Ya ce wannan ma yayi yawa. Sai ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in raba uku in ɗauki kashi biyu kenan ko in bayar da kashi ɗaya fi sabilillahi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-thuluth, third kake nufi one third, ɗaya bisa uku, wa thuluth kathir, ɗaya bisa uku nan fa kai za a ci ma fa yana da yawa. Sai malaman gado suka ce to ana yin wasiya ne da abin da bai wuce ɗaya bisa uku na dukiya ba, amma kayi da ɗaya bisa hudu shi shari'a ta fuso, kar ma ya kai ɗaya bisa uku, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina ɗaya bisa uku. Ya ce as-sulus, ɗaya bisa uku fa kace, ma'ana abun fa babba ne, was-sulus kathir, ɗaya bisa uku fa yana da yawa. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ka ji ya sa'ad, ka mutu ka bar ma ƴaƴanka dukiyar da za su ci su rayu, shi ya fi alkhairi fiye da ka mutu ka bar ƴaƴanka suna bara suna roƙo suna jira a yi musu. Jama'a kun fahimci wannan? To shi ne dalilin kawo wannan hadisi da za mu ci yanzu na Abi Huraira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqa, sadakar da tafi kowanne alkhairi wurin Allah, ma kana an zahri hina, ita ce sadakar da ka wadatu sannan kai da raran abin da ka wadata. Sai dai ku gane wadata fa ba tarawa ba, in tarawa ne malam wani har ya mutu, wannan dama akwai dogon buri, har mutum ya mutu ba zai samu abin da yake so ba. Amma ka samu abin da zaka ci, ka samu lafiya, ka samu kaza, ka samu kaza, sai ka raba. Yana yiwuwa ana yin haka, kuma wallahi abin ban sha'awa, akwai mutanen kirki har yanzu irin wannan. Akwai bawan Allah da ya kira ni ya ce don Allah na zo, da na zo ya ɗauki takardansa na ƙarin girma da aka yi masa ofis. Ya ce min wannan magana yanzu shekara 9 ko 10 da suka wuce kenan, 2014 ko 2013, ɗayan biyu shekara kusan ma 10 wani abu. Ya ce min a ofis ne aka ƙara mani kuɗi, ya ce kuma na rantse da Allah ban da buƙatuwan kuɗin nan, saboda da su ko babu su rayuwa na ba za ta canza. Sai ya ce to ga abin da ni na yi da kuɗin, amma ina so ka ban shawara inda wani abu. Ya ce daga ciki dai zan ƙara direba guda ɗaya, ba don ina buƙatar direba ba, sai don ya ci abinci a cikin wannan albashin. Sannan maimakon ni in rinka tuƙa mota, shi yanzu zai rinka tuƙa ni, sai in rinka tilawan Ƙur'ani a cikin motan yayin da shi yake tuƙi. Kaga fi duniya hasana wa fil akhirati hasana. Yana yin wannan ba jimawa, Allah ya sa ya samu su kuɗi masu yawa. Wallahi ni ya kira ya ce mu akwai motoci guda uku a wurin sai da mota guda kaza, a wurin sai da mota kaza, in ka je akwai nau'i kaza na wane ne, don Allah ka ɗauka ka kai mishi da kaza. Wancan ta uku mahaifiyata ce ta tsufa ana kai ta asibiti, ban so sai an nemi wani, ban so na je don sana kuka idan ta ganni ne mata alkhairi. Kai nake so ka wakilce ni ka je Zaria ka raba motocin nan. Wallahi ni naje na raba motocin, ni naje na kai. Akwai wanda da na bashi makullin motan, na ce wane ne sirikinka? Ya ce a baka, sai fashe da kuka. Sai mahaifiyar shi ɗan wanda ya yi haka, sai ta ce ka daina kuka, abinda kai ne Allah yake maka, saboda sanda kake ganiyan kuɗi a unguwan nan, motocin da ka siya ma jama'a ba za ka yi ƙirga adadinsu ba. Ya ce haka ne? Ta ce to Allah ne ke saka maka. To shi ne ciyarwa, ka ciyar bayan ka samu wadata. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda biman ta'ul, amma idan zaka ciyar ka fara da wanda kake daukar nauyinsa, su ne iyaye idan ba su da shi, su ne matanka. A babin ciyarwa ana maganan wajibci na ciyarwa, mata ita tafi haƙƙi akan mahaifiya, sai dai idan iyaye ba su da shi to nan wajibci ya shigo mai karfi. Amma in karfin wajibci ne, mata da take karkashinka ita ce tafi wajibi akan iyaye. Wannan magana nasu za ce bambara kwai, amma a shari'a shi ne gaskiya kuma shi ne adalci. Ina fata mun fahimci wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda biman ta'ul, ka fara ciyar da wanda kake ɗaukar nauyinsa. A wata riwayan sai aka ji ya ƙara cewa wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, hannun da ke sama yake miƙawa shi yafi alkhairi a wurin Allah fiye da na ƙasa wanda yake karɓa. Ma'ana karka ji nace sai ka wadatu kai ta tunanin tara dukiya ka rinka miƙa ta domin alkhairi ne a gare ka. Wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, a tare da shi da ya zo yana riƙe da wani zinariya gold wanda girman gold ɗin bai wuce girman ƙwai da kaza take yi ba. A yanzu ba ka ɗaura a sikeli nan ma ba ‘yan gold kila ko, ɗazu na tambayi dinari ban ji bayani ba. To gold ɗin da zai kai girman ƙwai, ai kai ka san ba ƙaramin gold ba ne, ba ƙarami ba ne, ya zo da shi daidai da girman ƙwai. Sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so zai sadaka da shi. Ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya ce mai tsada, ina so zan yi sadaka. Kun san me yasa sahabbai suke yin irin wannan sadakan? Saboda sun yadda account ɗin bankin Allah ya fi bankin duniya alkhairi. Yanda kake jin za ka tara a bankin duniya, to bankin Allah ba sa'an da duniya ba ne. Shi kuma sahabi ya gane haka, shi yasa duk abin da ke da daraja a wurin sahabi Allah yake ba ajiyar abin ba mutane. Na ba ku assignment, kai ma ka je kai ma kanka banki, ka buɗe account a wurin Allah a yau ɗin nan. Musamman ga masallacinmu nan na Mus'ab, ga asusunmu nan na marayu. Ko ba shi ne ba, tun da an ce ka fara da wanda kake ɗaukar nauyi, to ga Mus'ab ku taimake mu ku gina mana wannan masallacin mana. Ga masallacin mata ga kaza, ku gina lada ya je muku har lahira. Allah ya sa mu dace. Mu ma masu faɗa Allah ya ba mu dukiyar da za mu zuba a ciki, mu ma ran da za mu mutu a ci gaba da sujada inda muka sa dukiyarmu. Allah ya taimake mu. To da ya zo ya ce Manzon sallallahu alaihi wasallam yana so zai sadaka da wannan dukiyar, sai ya zo da ita ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin ya fuskanto shi da ita. Sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'rada anhu, sai ya kauda kai ya juya kansa bangaren dama. Wannan sahabi ya ƙara binsa bangaren daman nan, kun fahimta ko? Sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake juya kansa bangaren hagu, sahabi ya sake binsa kai har sai da ya zo ta gabansa da ta bayansa. Idan Manzon Allah ya juya, sai shi ma ya zagaya 360. Me yasa? Saboda yana so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadakar rijista, dan idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaidi sadakan, to Allah zai amsa. Shi yasa yake tabinsa yana nacewa, kawai sai aka ji Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayati ahadakum bi kulli ma indahu yatasaddaqu bihi, wai yanzu ɗayan ku sai ɗauko abin da ya mallaka gaba ɗaya. Ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san iyakan dukiyan kenan, baka ji sahabi malam? Ni wallahi da na karanta hadisin ko ba sahabin na fara jinjina ba kaman matan shi. Mace da gwal kuma ta ga an ɗauke shi an fita da shi, kuma ta bari ba ta raki ba. A'a, Allah ka ƙara ya daga matan sahabbai. Mu ma matanmu masu imani, Allah ka ƙara musu imani, ka sa ran da za mu ba da gwalagwale su ce a ƙara ba a rage ba. To ya ce yanzu ɗayan ku zai ɗauko duk abin da ya mallaka a duniya ya zo da sunan zai sadaka da shi, sun ya takaffafu nas, ya koma kuma yana nema a wurin mutane ya naka ya kwashe komai ya koma bai da shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdal sadaqa, sadakan da tafi kowanne daraja, ma kana an zahri ghina, ita ce sadakar da ka wadatu sannan kai sadaka da raran abin da ka samu. Ai yana nufin abin da ya zama wajibi mutum ya ciyar, shine ciyar a kansa da ƴaƴansa da iyalansa da makamantansu. Duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa wannan bayani, kun ga yanda ya fahimci karatun, ya gane cewa ana so ya je ya gina iyalansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa, sannan ya ba addininsa da talakawa. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun fahimci wannan, sai aka je ya ƙara da bayani a wani hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito, ya ce dinaru, ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya muku, dinari ɗaya da za ka ɗauka, anfaktahu fi sabilillahi, ka ciyar da shi saboda Allah a baka lada, wa dinarun, da wani dinarin da za ka ɗauka, anfaktahu fi raqbatin, ka ƴanta wuya, a ce ga wani in ba a bada bawa ne, ka ƴanta shi ya zama ɗa da dinari ɗaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, da dinarin da ka ɗauka ka raba ma talakawa. Wa dinarun anfaktahu ala ahlika, da dinarin da ka ɗauka ka sayan ma iyalanka abinci da magani da sutura, suka zama wadatattu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'zamuha ajran, idan aka je lahira dukkaninsa aikin lada ne, amma wanda za a tarar ladansa ya fi girma a wurin Allah, alladhi anfaktahu ala ahlika, shine wannan wanda ka ciyar da iyalanka. ka daina ciyar da iyalai kana ragi su kuma mata su rinka hakuri suna godiyan Allah waɗannan abubuwan dukan mu ana buƙatar mu da su mu kar mi ragi su kuma su zama masu godiyan Allah masu hakuri masu tattali idan ya kawo yau ya kawo gobe sai kice ina ga ko dai na duba cikin dangi a dan ma wani ki gaya mai wannan saboda tasirin ki zai amshi haka jama'a ina fata mun fahimci wannan to kun dai ji wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu rufe ayan da shi gashi dai kanta muka sake kwana amma dai alhamdulillah mun samu abinda muke nema a cikin ayan da dan Allah Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wato bai taba ganin mutane masu alkhairi a duniya ba kamar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bai taba ganin mutanen kirki gare kamar su ba aka ce me yasa yace su fa basu taba roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wani abu ba da aka kirga roƙon shi su tambaye shi wani abu wallahi a duniya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so 13 kadai suka taba tambaye shi wani abu a cikin shekara 23 ba wala sahabi daban ne shekara 23 an yi yaki an yi fari an yi kaza wala talaka ne wala dai da kaza Abdullahi dan Abbas yace wallahi da aka kirga so 13 kadai suka taba tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu sannan kuma tambayan nan da suka yi masa duk sai da Allah ya kawo su a cikin alqur'ani su ne wanda Allah ya kawo na farko tana cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayan shi game da giya da caca ta biyu tana cikin suratul baqara har wa yau yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fihi ita ce aya ta biyu a gaba da zamu riske ta tambaya ta uku sun masa a cikin suratul baqara har wa yau yas'alunaka 'anil yatama kun ga shine wanda muka yi shi ma ko zamu riske shi kaga wannan yana cikin suratul baqara haka na suratul baqara suka taki tambayar shi wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka game da jinin haila hukuncin jinin ko hukuncin mu'amala da mace ta inda jinin yake zuba sannan suka tambaye shi yas'alunaka 'anil anfal suna tambayan ka wannan ya shafi yaki ne sannan wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayan ka me za su ciyar yace wallahi in ka duba duka zaka ga ba tambaya ne na amfanin kansu ba sai dan addininsu da abin da zai amfani al'ummarsu wannan shine sahabi dan haka dai a ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki mu ma ya sa mu zanto kaman waɗannan sahabbai Allah ta'ala ya ba mu ikon kamantawa ya sa Qur'ani ya zanto shine abin da zai cece mu duniya da lahira anan zamu takaita amma kafin mu rufe zamu yi ta'aziyan daya daga cikin manyan malamai da muka yi rashi a wannan ƙasa ta mu a yau shine Sheikh Said Hassan Jingir Allah ta'ala ya ji kan malam da rahama Allah ta'ala ya yi mamanar rasuwa dazu da safe an yi jana'izar sa wuraren karfe 2 na rana kamar yadda aka faɗa a yau tabbas duniyar musulunci ta yi rashin dattijan malami mutumin kirki haziki wanda mu ba malami bane kare ma ce kakanmu ne tunda sun koyar da wanda suka koyar da mu to kaga wannan ko rayuwa insha Allah ta yi nasara rayuwa ta yi riba muna roƙon Allah cikin alfarmansa da azumin da muke dauke da shi muna tawassuli da shi da littafin Allah da muke karanta Allah ya gafarta mu malam Allah ta'ala kuma ya jikan dukkan musulmin da ya riga mu da imani akwai ƴan uwa da suke cikin bukatu da dama suke roƙa sa addu'a Allah ya biya musu bukatunsu Allah ta'ala ya sauƙaƙe mu kowa sai dan Allah ta'ala ya kai mu gobe fa subhanaka allahumma wa bihamdika ba mu sanar da asusun mu ba ko ko ya hakuri in sanar ina akan number asusun mu na bari mu fara da na marayu a bani na masallaci ko karanto mun za ku ina FCC sai Allah ya kama shi bai nan balle da bai ko asusun mu na marayu shine 00 26 26 49 44 banki kuma Stanbic IBTC sannan sunan accounting shine Muaz bin Jabal Foundation sai asusun mu na ginin masallaci masallacin mata da ban daki da gyaran masallaci shi Jaiz Bank ne ko sunan shine Musa bin Umair Islamic Center na accounting kuma shine 00 18 85 44 93 daidai ka bani je kuwa to masha Allah ana ɗauka azumi ne ya buge ni saboda haka jama'a muna so da Allah ku bada gudunmuwa ku taimaka mun san sai an rufe ido ake ciyarwa amma ku yi hakuri ku ciyar din wata rana ba za mu ce ku kawo ba insha Allah sai dai ladan ku ne kawai da zai ta shiga asusu Allah ta'ala ya bamu iko da mu da ku dukan mu sanya dukiyar mu a wannan aiki kuma idan mun yi Allah ya amsa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh